يا الله يا الله بهكا الله لكي بين رقى بركك تهتبوي با كل ما تبياني كدا
ana kawo shinkafa, makaroni, biskit da yogurt.
A ranar Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daɗaya za a ba ma yara.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar za a cika shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na ƙasar. A cikin jawabin sa a bukin kaddamar da shirin ranar Alhamis 9 ga watan Yuni shekara ta 2016, mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana cewa shirin na ɗaya daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwar al'umma guda biyar na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da aka ware wa dala miliyan 500,000 a kasafin kuɗin shekarar. Bukin ya hada da gabatar da tsarin aiwatar da shirin da kaddamar da wani littafi da aka rubuta da suna Global School Feeding Sourcebook da zai kasance taswira aiwatar da wannan shiri da kuma gabatar da kwamitin gudanarwa na ƙasa da zai sa ido a shirin da ake kira Homegrown School Feeding Program da Turanci. Wannan shirin dai ya samu asali ne daga wata cibiya mai zaman kanta da ke birnin London mai hankoren inganta rayuwar kananan yara da ake kira PCD a takaice, wadda a halin yanzu take aiwatar da shirin a kasashen Afirka 6 da suka hada da Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali da kuma Najeriya. Banda samar da abinci mai gina jiki ga kananan yara, wani burin shirin kuma shine inganta sa yara makaranta da kuma karfafa musu gwiwa su sa kai a karatu. Shirin kuma zai samar da ayyukan yi da kuma taimakawa manoma da za a rika sayan kayan abincin daga gonakin su. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da ake gudanar da wannan shirin. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Dr. Sumayya Hamza, mai ba gwamnan jihar shawarwari kan ayyukan gwamnatin tarayya a jihar, ta yi ƙarin haske kan wannan shirin.
A yanzu haka 2006 suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya inganta da rayuwarsu. Lallan hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu, domin wayansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an dauke su ba. Sun shiga, sun zo makaranta, sun zo sun yi zaman su. Dama muhimmancin abin da yasa aka saka wannan. Farko dai yara su samu abinci ingantacce. Na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta, kuma in sun shiga makaranta su so su gama. To bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari, su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu, su taimaki gidansu. Manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a basu a baya ba, saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu. To kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara. To zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a Plateau State.
Naira
wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara.
Na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin Jos don jin yadda shirin ke gudana.
Mu a Kabo mun ga ana kawo mana abinci. Ran Monday sun kawo gwaten doya, sannan ranar Tuesday suna kawo kamu da kankana, sannan ranar Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daɗaya za a ba ma yara, sannan ranar Alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai.
Sunana Conway Steven Asenisu. Ingantaccen shiri ne, domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta, amma gaskiya tsarin ne bai yi ba. Kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa, an ba su kuɗin da za su ciyar da yara 50, wanda a takaice waɗannan yara sun kai kusan 400 da wani abu. Kai ka ce a ciyar da yara 50, wayansu suna ci, wayansu suna kallo.
Ni mai suna ce Elizabeth Audu. Wannan ciyarwa da aka kawo ya kawo yara na karuwa. Yanzu muna top 10, yanzu nan za a exam yara na zuwa, ana iyaye na zuwa roko a karbo yara a makaranta. Almatsayi na shugaban makaranta, idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision, sai mun an dan diba ko tokali biyu mu taba shi mu daddana mu ji dadin shi. A gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba.
Su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci.
Yan ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit.
Ana ba ku da yawa?
A'a, kaddan.
Me sai ki ba ku da?
Ni yawa.
ana ba ku kwai?
A'a.
Ba ba ku nama?
A'a.
Ba ba ku wake?
A'a.
To sai dai yayin da shugaban makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara.
Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yadda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne. Na ukun shi an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba, kaga wancan ba daidai ba ne. Domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes, akwai primary sections. Waɗanda suke da primaries su ɗan primary su suke samu. Sannan ɗan nursery ba sa samu, kuma su ne ƙanƙanana, kuma suna ganin manyan suna ci. Sannan ba su ba su samu ba, ai wannan ba yi adalci ba.
Wakilin mu a jihar Kano kuma Mahmud Ibrahim Kwari ya zaga waɗansu makarantu da ake gudanar da shirin, inda ya hira da yaran da ke cin huriyar wannan shirin.
Rana Isha Yawawa, aji na ya biyar, ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, ana kawo biskit.
To, kullum-kullum ake kawo?
A'awa, kullum-kullum, ba wani sa'in ana kawo, wani sa'in ba a kawo.
Yawa da wake.
Daɗin su yana daidai da irin wannan kashe ba shi a gidan su?
A'a.
Wane ne fi wanda ne?
Na gida.
Wane ne kike ganin ya fi rashin daɗi wannan wanda ba, in ci ba shi a jin daɗin sa?
Madara. Rana Shamsiya Idris, rana ce je wani san in an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. Amma kwanakin nan duka ana kawowa. Gaskiya yana ƙara min lafiya sosai, dan ina gane karatu sosai.
Hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta, amma cilon ne masu ƙirƙiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo. Muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman primary da suka buƙaci muryar Amurka ta ɗaure sunayensu.
A yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara suka zo saboda wannan abinci, amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikakkwalfalaliya da ake da ita suke wannan abincin. Dai da ke ana ɗan test, kaga in an kawo dole a samu a ɗan yi test ɗin abincin, saboda yara za mu ba ƙanana ba manya ba ne, ba da na a ce kowa ya tsaka kan gaskiya ba ta da kyau. A canza yanayinta ba kyau, ba kuma ta da daɗi. Kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin ɗan take away ɗin nan, wani ɗan soso shi ne zai fi. Kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abinci tunda public schools ne a abin. Za ka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci, ya fito yana taƙamar da wannan abincin a ƙasa. Za ka ga ya zo an kai 11 ba a ba shi abinci ba, kaga ai abin ya abin nan.
Batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai. Wani lokacin sai a tsohon tirenti, wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya, sati biyu, sati uku ba a yi ba, sai kuma ga an dawo sun mintin su ɓamin sai yau ne ke faruwa, sai ce ba a turo muku da kuɗi ba. To ana yi, amma dai ana samun ɗaiko gaskiyar magana. Kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar, su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko, amma dai munan ba a yi abinci a damar da shi. In wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan, kuma ta ɗaya ce in ba ta yi ba yau, to gobe sai ta haɗu da wani abrara a kan abin da za ta yi masa ɗaya ce na santara wannan.
Malama Ilham Sale guda ce cikin waɗanda ke kwanjilar dafa abincin a nan jihar Kano.
Yaro haka a tsari za a dinga ciyar da shi akan naira 50-50, amma ya gaba za su ƙara, yanzu dai ba ƙara ba, za a ƙara, za a mai da shi naira 70-70. Sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robar take away ba, kamar ni yanda suka ce in ciyar da yara 148 sai na sayi robobi 148 na raba yara. Idan akwai wanda suke kulle abinci a leda suke kaiwa, to sai suka ce ba sa so a kulle abinci a leda, ko dai mutum kullum ya dinga sayan robar take away. In kaga kuma ya maka, in mutum ya ga ya maka tsada robar take away ɗin, to ya sayi robobi.
Sai dai kuma da Hashi Abu Ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce, amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai.
Kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki, misali duk waɗannan abubuwan ba na da education duk gaba ɗayan su, so ba tabbacin cewa masu kyau ne duk da neman da ya gwatsu. Sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin ma, shi ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci, ya kamata yaro ya ci ya kai ga level ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake so, misali nutritionist ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya. Sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo, sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo. Amma kawai figar za ka ji, wanda in ka ji sai ka dafa kai, in ka ji figar ɗin kaga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai.
Hukumar kula da tsara al'umma wato CRC ta gwamnatin jiha ita ce ku kula da aiwatar da shirin a nan jihar Kano.
To sai ku kasance da shirin mako mai zuwa domin jin bayanan da hukumar nan ta yi. Yanzu dai a madadin wakilan namu Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Zainab Babaji da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, alheri ke muku, fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya. Dune sarakan duni, ko ni dan su miki, ashe mu maza ba.